الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقال الجنيد: اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينغلب ولا يحول ولا يتغير في القلب. أعلم يرجو أشكي وانا بادي ne girma babin al-yaqin. Al-yaqin shine wato mutum ya samu tabbaci wanda babu kokonto a cikin sa, musamman dangane da abin da ya shafi al'amarin shi tsakanin shi da Allah madaukakin sarki. To, jawabai da yawa sun gabata akan abin da ya shafi al-yaqin da kuma maganganun magabata. Malam Begushe da yana kawowa ya ce ɗaya daga cikin magabata Junaid yana cewa shi yaqin wa istiqraru al-ilmi alladhi la yanghalibu, shine wato sani wanda ya zama babu wani abu wanda yake masa rinjaye, wala yaqulu kuma ba wani abu da yake karkatar da shi, wala yataghayyaru ba wani abu da yake jirkita shi a cikin zuciya. Ma'ana mutum ya samu wani sani a zuciyarsa, wato sani wanda yake cikakke da ba kokonto a cikin sa. Ala ibn Abba, wannan malamin kuma Ibn Abba ya ce: ala qadri qurbihim min at-taqwa adraku min al-yaqin, ce gwargwadon kusancin su ga tsoron Allah madaukakin sarki, gwargwadon kusancin da mutum zai samu da Allah ne yaqini. Ma'ana karfin taqawarka, karfin tsoron Allah ta karfin yaqinin ka da Allah. Wanda ya fi ka karfin tsoron Allah, to ya fi ka yaqini da Allah madaukakin sarki. Cewa asu taqwa mubayyanatun nahi, ita asalin at-taqwa tsoron Allah shine wato kauce ma duk wani abu wanda yake wato Allah ya hana mutum ya kauce masa, wannan shine tsoron Allah. Ma'ana ne tantar duk abin da Allah ya hana, wannan shine tsoron Allah, shine duk abin da Allah ya hana ka nisance shi, abin da Allah ya umarni da shi ka aikata shi, wannan shine at-taqwa, shine imtithalu ma amara Allah bihi wa istinabu ma naha anhu, shine mutum ya bi abinda Allah ya umarni da shi kuma ya kiyaye, ya nisanci abinda Allah madaukakin sarki ya yi hani. Ya ce wa huwa mubayyanatun nafsi, kuma har ila yau dai taqwa shine mutum ya saba ma zuciyarsa, ma'ana duk abinda zuciyarsa take so ta kai ta zuwa ga kai shi na saban Allah, to ka saba mata, wannan shine tsoron Allah. Yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tashi nuni a matsugunin taqwa, kaga bai nuna ido ba, bai nuna baki ba ko wani abu, ina ya nuna zuciya, ya nuna shi a taqwa a hakuna. Mana an sai ya karfin karfin zuciya ta zaka ji tsoron Allah, mana sai ya ce ya nuna ga zuciya, kaga duk wanda ya fi karfin zuciyarsa da san ransa, to lalle wannan wato tsoron Allah a wajen shi abu ne wanda yake mai sauki. Yace fa ala qadri mufaraqatihim min nafs wasalu ila al-yaqin, gwargwadon da suke saba ma zuciyarsu, gwargwadon abin da zai kai su zuwa samun yaqini ga Allah madaukakin sarki. Wakila wasu suka ce kuma al-yaqin huwa al-mukashafa, yace yaqin din nan ba komai ne illa abin da ake kira al-mukashafa. Al-mukashafa malam ya bashi matakai guda uku, yace fuskoki ne guda uku. Na farko mukashafa fil akhbar, ma'ana abin da zai zo ma a aya na labarin abin da yake na gaibi ne, misali kamar labarin aljanna ko labarin wuta ko wani labari da ya shafi al'amari na Allah madaukakin sarki, kamar halitta annabi Adam da mulkin Allah cikin sammai da ƙasai. Abin da zai zo na ayoyi akan haka, wannan shine mukashafa, ma'ana duk lokacin da aya ta zo ma ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani abu, ma'ana ka samu tabbacin cewa abin da ya faɗa haka, wannan shine mataki na farko, shine mukashafa fil akhbar. To wasu ka ce wannan shine yaqini, misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo cewa wajen wata kaburbura guda biyu ai shi da sahabbansa sai ya kalli kaburburan guda biyu sai yake ce ma sahabbansa innahu ma la yu'adzaba lalle wanda suke cikin kaburburan nan guda biyu ana musu azabu to kaga yaqinin sahabbai sun yarda abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka ma'ana kun gaskata wannan labarin da ya ba su zaka da abin da zai zo mana aya ta alqur'ani ko hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake kunshe da wani abu da baka ganshi ba amma ka tabbatar da shi ka gaskata shi wannan shine mukashafa domin a lokacin da yake fadadin tamkar a idan su suna ganin da abin da yake faruwa na azabar amma ba sanya yake ba amma gaskata wannan labarin shine mukashafa abin kaman ya yaye ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari hadisi Abdullah ibn Mas'ud cewa ɗaya daga cikinku yujma'u khalquhu fi batni ummi ana tattara halittar mutum a cikin mahaifiyarsa kamar suna ganin yadda ake tattarawa a duniya saboda sun riga suna da yaqini da tabbaci sun yarda da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu haka nan lokacin da ya tafiya a Isra'i ya ce na ga annabi Musa a cikin kabarinsa a tsaye yana sallah da ya ba su wannan labarin an sun gaskata saboda suna da yaqini suna da yaqini har ta fara yin suka karyata hatta ta tafiyar da aka ce an yi da shi cikin dare din da ya zo ya ba da labari abin da ya ba da labari mai muminai suka yi saboda suna da yaqini da abin da ya gaya musu duk abin da yake gaya musu an kawo musu wata dabba sunanta bura wacce ita ba jaki ba ba antadari ba ma'ana yana ba su labari suna surarta abin da idan su wannan shine yaqini duk abin da Allah ya gaya ma cewa akwai jahannama ga azabar da ke cikinta akwai ƙofofinta akwai mala'iku a cikinta na azaba wannan ana gaya ma mu'mini wannan yana yaqini yana surarta ga yadda abin yake to wannan shine mukashafa to malamin yake cewa wato yake wasu sun ce shine mukashafa ka samu wannan tabbacin na abin da ake gaya ma to wannan mataki na farko kenan cikin na ce al-akhbar ana nufin ayoyi da hadisai haka nan wa mukashafatu bi izharin qudrati haka nan mukashafa wajen wato bayyana iko amma Allah madaukakin sarki wanda ya zama to mai iko ne akan komai Allah madaukakin sarki in ya faɗa abu ma'ana Allah madaukakin sarki ba sai yayi rantsuwa a kai ba ga mu'mini kenan amma lokacin Allah madaukakin sarki bayan ya faɗa din sai ya ƙara ma da abin da yake dalili ne da zai ƙara ƙarfafa ta ka tabbatar da wannan abu ai Allah madaukakin sarki ya ba da labarin cewa zai raya mutane bayan mutuwa ma'ana bayan an mutu Allah yake sunna ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لميتون الله يجي ذاك متبارك ثم انكم يوم القيامة تبعثون الله يجي ذاك تاشيكو كما رانا تاشي على القيامة فأي من كل شيء الله مدعوك جنسا كي يجي مباينسا ya ishe su to amma sai Allah ya sake ba su misali yana ba su misali ba sa ganin abinda yanda kasa take ne kasa in ta bushe idan aka zo aka yi ruwa a kanta sai ta zama ta jike idan aka shuka abinda yake iri ne matacce sai ya fito Allah ya ce haka za a fitar da ku dan haka Allah ya kwatanta dan adam din nan da cewa a duniyar nan da cewa kasa ce dan adam kuma kamar shi ne iri din da ake shuka shi sannan kuma a tayar da shi ranar tashin alkiyama wannan ai dalili ne da Allah yake ba mutane cewa lallai akwai tashi inda har yana da ikon da zai fitar da abin da yake matacce ne daga ƙasa ba mutuwarsa ya sauke ruwa wa shi zai iya kuma tara mutane bayan mutuwarsu wannan mukashafa ne na nuna ikon Allah kuma cikin ayoyi da yawa a littafinsa Allah madaukakin sarki ya bayyana ayoyin da suke nuna ikon sa misali cikin suratul waqi'a a ƙarshe ƙarshenta Allah ya fara jan hankalinsa akan wasu abubuwa da suke nuna ikon sa yace a fara'aitum ma tumnun shin ba za ku bada labari da Allah madaukakin sarki abinda kuke fitarwa na mani a antum taqluqunahu am nahnu al-khaliqu. Idan majidin nan ya fita in ya shiga mahaifa, Allah yake cewa waye yake mayar da manin nan ne jirkita shi ya halitta shi ya suranta shi ya zama mutum? Ai ruwa ne kadan ko yana fita daga jikin mutum ya ake ya zama mutum? Mutum ne yake ko Allah ne yake? Yace antum taqluqunahu am nahnu al-khaliqu. Allah yake mu ne muke. Yasa duk duniya ba inda za ka je ka samu kamfanin da yake kera mani babu shi, ba a yi wannan kamfanin. Sai dai a samu mai ba da gudunmawa ya je ya bayar a cire nashi a ajiye a ba wani. Ko misali ka samu kamfani a duniya mai kera jini na jikin ɗan adam, babu kamfanin da yake duniya ne. Ko sai dai a ce a ba da gudunmawan jini, ko da kaji ana cewa ana siyar da jini a asibiti. An ka je siya ba wai daga kamfani ake oda a kawo shi ba, ai na wasu ne in an karɓa an ajiye. To lokacin da wani yake buƙatar jini sai a ɗauko wanda ya daidai da nashi sai a saka sai a mai gurbinsa. Amma ba za a ce ma in za ka sai jini ka je nan kemis ɗin jani ka sai jini ba, babu na siyarwa. Shi za a siyar da shi. Ko misali oda ta mutum a ce ta gama aiki za a canja ta, a ce bari a je a samu kamfani da suke koda wacce take daidai da sai dai a cire kawai mutum a sa ma wani, ba wani ne kera ta. Kuma da ke ce an san ta cewa wata tsoka ce ga ta nan a jikin da har da take, amma ba za a iya yin ta ba kuma. Domin Allah ta ɗaya san me ya halitta a ciki. Kuma duk wannan abubuwan da ake faɗa ba daga ɗan wannan tubar mani ƙwaya ɗaya ne yake zama wannan abubuwan. Shine daga jikinsa za a samu ƙoda, za a samu hanta, za a samu hanji, za a fitar da kai, za a fitar da ƙasusuwa, za a fitar da kunne da ido, duk daga wannan ruwan guda ɗaya. Allah yake a antum takhluquna wa am nahnu al-khaliqun. Kaga wannan iko ne, iko ne na Allah maɗaukakin sarki. Yau in ka ɗauko mai ƙwaya ɗaya ka ajiye shi ka tara duk masu ilimi na bincike na duniya na abin da ya shafi aihuwa da waye, ba su sanya za a yi ya tashi daga wannan matakin zuwa wani mataki ba. Shi Allah matsaukakin sarki shi yasa ya bayyana mana a cikin littafinsa ga yanda yake mataki-mataki. Walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa. Allah yake daga mani din ne yana faro wannan ya rikide ya koma ya zama 'alaqa, shine kamar wato jini. فخلقنا العلق مضغة. الله يشهد daga jinin kuma sai Allah ne da shi tsoka. فخلقنا المضغة عظاما sirne da wannan tsokar kuma sai a sanya mata kashi. Allah yake fakashawna al-idham lahman, bayan ya sai mata sai ya zama kashi kuma sai a lullube shi da fata. Duk ba wannan wani tsugurowa ne kwaya daya Allah yake wannan halitta, waye zai wannan? Kaga wannan mukashafa ne. Don haka lokacin da Allah yake baka labari, in an karanta ma suratul mu'minun ana kawo wannan ayoyin ana nuna ma cikan ikon Allah akan wannan abu. Sannan a matakai da yawa a hali na rayuwa na tarihi Allah ya tabbatar da haka. Akwai mutanen da sun mutu a duniya, mutuwa ta ransu ya rabu da jikinsu, kuma amma Allah maɗaukakin sarki ya dawo da rayuwarsu har sun yi magana. Tun daga farkon Alƙur'ani kissar Banu Isra'ila da Annabi Musa, lokacin da aka yi kisa aka rasa wanda ya yi kisan nan, an yi bincike an yi bincike an kasa gane waye ya yi kisan nan. Mutum da yana da dukiya ba yi da magaji, kuma aka zo aka kashe shi, kuma an tabbatar kashe shi aka yi, ba a san wanda ya kashe shi ba. Dan uwansa wanda ya fi kusa da shi shi ya daina kuka ya kai ƙara, ya ce shi ya wayi gari ya samu dan uwansa an kashe shi. Kuma kowa ya san daga tsakanin shi da dan uwan nan nasa da yanda suke. Duka zo suka gaya ma annabin Allah annabin Musa cewa an fi kashe mutum ba a sanya waye kashe shi ba. Annabin Musa suka ce ya roƙi Allah maɗaukakin sarki ya bayyana musu wanda ya kashe mutumin nan. Ai Allah cikin ikonsa zai iya gaya ma annabi Musa ya ce wane ne ya kashe. To amma ɗabi'a ta ɗan adam za a yi cewa ina dalili, ko za a yi cewa ina dalilin da cewa shi ya kashe shi? Sai Allah ya ce ma annabi Musa ta ce musu su yanka saniya. Me ya haɗa kisa da yanka saniya?
wani iko ne na Allah yake so ya nuna musu. Suka dai je suka yi ta kai kawo su saba su ce ba za su yi ba tun da a wahala daga tsajirin suka yanta saniya. Sai Allah ya ce a ɗauki wani ɓangare na jikin saniyar a zo da wannan gawar, a ɗauki ɓangaren jikin saniyar a taɓa jikin gawar za ta tashi. To idan gawa ta tashi ta ce ga wanda ya kashe ni ina kuma musu yake, ai take babbar shaida. To haka aka yi. Allah yake fa qul madribuhu bi ba'diha, aka ce a taɓa shi ko a dake shi da wani ɓangare na saniyar, ana dukan shi kuwa sai ya wattsake kamar yanda mutum ke farka daga cikin barci sai yunƙura ya tashi. Yana tashi aka ce wani wa ya kashe ka, sai ya ce wani ne wannan ɗan uwan nashi da ya kai ƙara. Yana faɗan wannan sai ya koma ya sake mutuwa. To Allah ya ce kadhalika yuhyi Allahul mauta, kamar yanda Allah ya tada wannan mutum cikin ikonsa, to haka ne idan mutum ya mutu aka binne shi a kabari Allah zai kare. Wato wannan ai iko ne na Allah. Ma'ana ko da Allah madaukakin sarki bai ba da wannan misalin ba, muminin Allah ya ce mishi yana raya mutum bayan mutuwa, muminin zai yarda. To amma wannan an sake ba su wani abu ne wanda yake mai ƙarfi, wanda yake tabbatar da haka. Wannan misali na farko har ila yau cikin suratul baqara din akwai wasu mutane, wani bawan Allah ya zo wucewa ta wani gari, annabi ne da ya ce annabawan banu Isra'ila, ko da ya zo wucewa sai ya ga gari ne wato ya kai inda ya kai wajen ci gaba, ya bunƙasa ana kasuwanci ana ta kai kawo, ba ma wani ne mai tunanin wani abu. Tunanin da ya zo a zuciyarsa sai ya ce wannan gari yanzu har Allah zai iya kashe mutanen wannan garin kuma ya dada su. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, shi ba wai yana ƙaryata ba ne, a'a yana mamakin yanda inda garin ya bunƙasa. Yanzu kamar ka ce Dubai, ana yawan misali da shi saboda shi ko ina yanzu ci gaba da gine-gine. Yanzu akwai wanda yake tunanin cewa Dubai din nan za ta zo ta ƙare a yanzu a mutane, wannan kaje abin da yake ƙarya ne, zai ce kai da zaton abin da kake yi ba. Kamar misalin haka ne, irin waɗannan ƙasashe awa 24 ake ana harka a cikinsu, dare da rana ba bambanci a cikinsu. In ka fita ƙarfe 2 na dare gani kake kamar 12 na rana ne, harkar dare kamar yadda ake harka da rana ta ake da dare. To wannan bawan Allah ya zo wucewa ya ga garin, ya ga ana bunƙasa ana cin kasuwa, ce yanzu wannan gari haka zai ƙare, Allah ya tada shi yana mamaki. A take sai Allah ya kashe shi, ana Allah ya ɗauki rayuwar shi a daidai wajen, don da su mutanen da suke na harka ba wanda ya san da shi, na yi wuce ne a kan dabbarsa. Allah ya ce fa amatahu Allahu mi'ata ami, Allah ya kashe shi sai da yi tsawon shekara 100, ba kwakwara 100 ba, shekara 1 dai har guda 100, duk cikin mu ba mu zai shekara 100 ya ce ne shekara 100 a mace. Dan haka ya mutu a wani gefe cikin ikon Allah madaukakin sarki, babu ma wanda ya san ya mutu, ba wanda yake tunanin shi, dan shi kadai wannan tunanin. Sunna ba aka hu sai Allah ya tashe shi, ai a tashin shi da ya yi ya farka, sai aka tambaye shi daidai kwana nawa ka yi a cikin wannan bacci, hada yau man auba a da yau, yace ya ga kamar ya yi bacci ne, bacci ne ɗauke shi, da haka sai ya fite kawai, da haka bai wuce kwana ɗaya ba domin ya shiga lokacin da hantsi ne ana cin kasuwa, ko kuma da yamma washe gari da ya tashi ya kalli wajen sai ga ba kasuwar ba gaske. Dan Allah yana so ya nuna masa wani abu. Allah ya ce to da ya tambaye shi ya faɗi wannan, sai Allah ya ce a'a ka mutu tsawon shekara 100. Yanzu da a ce wani a cikinmu zai yi rayuwar shekara 100, ma'ana ya zo ya bar wani waje bayan shekara 100 ya zo wajen, ya zai ga wajen, ai ba zai gaskata ba. Da haka shi ma da ya farka sai abin ya bashi mamaki, ya ce yanzu shi ya yi shekara 100 kuma a duniya ne. Sai Allah ya ce to ka duba wannan jakin naka, ka duba abincinka da abin shanka. Cikin iko Allah a shekara 100 din nan abincin shi da abin shan shi ba abin da ya same su, ba su yi rumuna ba, ba su lalace ba, suna nan yanda suke. shi kan shi din ba abin da ya samu jikinsa. To wannan duk Allah yana so ya nuna masa wani iko, sai Allah ya ce amma ka duba ina jakinka yake da kake a kai. Da ya ruya sai ga babu komai, sai burbushi haka na alaman ƙashinsa ko wani abu haka, ba ma dukan shi ba. A take sai Allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa al'amarinsa in ya ce abu ya kasance sai ya kasance. Sai ƙashin ya fara hauhawan juna, yana hauhawan juna, ƙashin ya gama haɗuwa, naman ya zo ya haɗu, fata ta zo ta haɗu, ƙashin ya yi jakin ya yi kuka. Allah ya ce to haka Allah yake raya mutane bayan mutuwarsu. Kuma ya ce kar ɗari ɗin. To kaga a duniya kenan Allah ya kashe shi kuma ya raya shi tsawon shekara ɗaya. To Allah ya ce kadhalika yuhyi Allahu al-mauta, haka Allah yake raya wato mamata in sun mutu. Da haka wannan duk ba komai ke nuna ba, yana nuna ikon Allah ne. Allah ya ba da labarin cewa yana tada mutane bayan mutuwa, amma kuma akwai wasu abubuwa da Allah ya tabbatar na nuna ikonsa akan yin haka. Da haka wani ma yanzu ya karyata wannan, sai dai wanda ya zama fatacce ne Allah ya tsare. Ga mutanen kogo shekara su 300 da wani abu a cikin kogo, da suka farka ne suka ce cewa suka ce labitna yawan albabayan, amma zai da suke shekara 300 da wani abu. Yanzu kamar misali ne ka ɗauko zamanin Jero Usman Danko Diyo ka kawo shi yanzu, ya zai da zamanin yanzu? A zamanin su ba za a komai shi da waƙe, kuma rayuwar su ba irin wannan ba ce, ba mota, babu irin wannan hasken fitila, ba waye sai ka kawo shi yanzu, ya kake ganin zai ga zamanin nan? Saboda haka yanda Allah Maɗaukakin Sarki ya ƙaddara cikin ikonsa waɗannan mutanen suka yi waɗannan shekarun, kuma suka farka suka ga cewa kamar rana ɗaya ne, to haka ne za a yi dajin alkiyama. Duk wanda ya mutu duk daɗewar da zai yi a ƙasa, ranar da aka rusa kawo aka tashi gani zai kamar ba a yi komai ba. Wannan iko ne na Allah Maɗaukakin Sarki. To wannan shi ne mukashafa, don haka mumini san da ake gaya masa yana hararo wannan abin a cikin zuciyarsa. To malam ya ce abin nufi da mukashafa shi ne buhuru shay'in al-qalbi, shi ne wani abu ya bayyana a cikin zuciyarka san da ake gaya mashi, ta yanda za ka dinga ganin abin kamar da idonka kake gani. Yanzu idan ana ba mu labarin annabi Nuhu ya kera jirgin ruwa, ai yaqinin mu yana ba mu muna ganin cewa ga wani mutum shi ne annabi Nuhu din yana kera jirgin ruwa, ai yaqinin ne. Wani kuma za ka gaya masa za ka shekara 100 kana gaya masa abin nan ba zai yadda ba, amma shi mumini ya yadda da haka, kuma ba za ka iya sallara ga yanda jirgin ruwan ne, ga yanda yake tafiya, ga yanda aka yi, ga irin fuskar su mutanen, ga irin tufafinsu, ga irin yanayinsu. A lokacin da ake gaya ma ayoyin tana kawo wannan abin, tana hararo su da idonka ne, mana tana kamar tana sa shi a idonka ne kana gani. To haka ne, wannan shi ne yaƙini. Duk abin da ya zo a cikin akhbar, ya zo a cikin aya ta Alƙur'ani ko hadisi, ka dinga ba shi wannan abin kana ganin shi kamar yana faruwa ne. Wannan shi ne yaƙini. Ya ce fa la yabqa ma'ahu shakkun wa la raybun aslan, ta yanda babu wani kokwanto da zai tsaya tare da mu. Yanzu akwai kokwanton cewa an yi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen mumini, babu ai duk mumini ya san an yi wannan. Akwai wani yake kokwanton cewa an yi yakin Badr, ai babu, kowa ya san an yi yakin Badr. To amma abin da zai daɗa ƙara ma ƙarfi da tabbaci shi ne lokacin da za ka je ka ga wajen da aka yi yakin Badr ɗin da idonka, ka ga farfajiyar da aka yi yakin Badr, ka ga alamomi a wajen, ko yakin Uhud, ka ga inda aka yi abin, ko ya kaje da iya inda aka binne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ka gane ma idonka, to sai ka ƙara imani a kan imaninka. Amma kafin ka je ka gani kuma idonka yana nuna ma yanzu da wanda yake ganin irin wannan, in bai ga abin da bai sani yake ba. Yanzu duk yanda za ka ga Ka'aba a TV, duk yanda kake gani ana nuna ma ita a cikin wannan hoton akwati, kuma laifin ya ke nuna yanzu ana shawar isha za ka iya gani. To lokacin da za ka je abin da za ka gani ba shi ba ne wanda kake gani a TV. In kana gani a TV yana ƙyalƙyali, in ka ga ƙasan kamar ana ganin ruwa ne yana gudana a wannan farfajiyar, in ka je sai ka ga tiles ne irin wannan, ba wanda kake ganin shi ba. In ka je sai ka ga mutanen ba wanda kake ganin su ba. Saboda haka yaƙini na mumini yana surarta mishi abu yanda yake an gaya masa. Shi yasa ake so mumini ya yi ƙoƙari gwargwadon iyayensa ya dinga sanin
ma'anar zancen Allah domin lokacin da ake karantawa zai dinga hararo ma'anonin da suke ciki. Don ana baka labarin aljanna ga abin da ke cikinta ga koramin da ke cikinta za ka dinga hararo abin za ka dinga kawo shi a cikin ganinka. Ya ce wa hada ne hayatul iman, wannan shi ne koyarwar imani, wannan shi ne koyarwar imani. Wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo yakin Uhud mutumin gurgu ne, kuma gurguntar shi ta kai makura har ana ganewa, ma'ana kafar ta riga ta lalace. Lokacin da za a yi yakin Badr yana da ƴaƴa wajen guda hudu, sai ya ce ma ƴaƴan shi, ni fa ina so in je in yi yaki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Suka ce gaskiya kai da kake wannan hali wani yaki za ka yi? Aka je gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai kai irin ka Allah ya baka uzuri. Ya haƙura aka zo yayin kuma ya sake tara yayin shi ya ce ni ban na so yakin nan je yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka je wajen shi yayin ya zama mutumin daidai ga su ba shi sai ya yi yaki ya ce Allah ya dauki ma ya ce ni sai na yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku kyale shi kila shahada Allah zai masa. Sai ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu wannan gurguwar kafartawa idan na yi shahada zan tata ta a cikin aljanna? Abin da ya tambaya shi ya ce zan tata ta a cikin aljanna gurguwa ce kamar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce farai kuwa kai shahada za ka taka ta. Aka yi yakin ko sai ya yi shahada, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ɗanka ya ce wallahi gashi Allah ya nuna min yana yawo da kafarsa ta zama ba gurguwa ba yana taka ta cikin aljanna. Kaga shi da aka gaya masa ya riga ya surata abu, ya riga ya surata abu. To wannan shi ne yaƙini, yana da yaƙinin abin da aka gaya masa. Don haka ta ga cewa lallai kenan duk wanda yake da yaƙini ya kai ƙwaƙwalwa wajen imani, domin yaƙinin tabbabu ko kwanto a cikinsa. Haka da wasu sahabbai su biyu sun haɗu sai suna hira kafin a yi yaƙin Uhud. Abokai ne, ɗayan sai yake cewa mu roƙi Allah maɗaukakin sarki a wannan yaƙi. Ɗaya a cikinsu sai ya ce ya Allah maɗaukakin sarki ina roƙonka in an fita wannan yaƙin ka haɗa ni da wani wanda yake jarumi kafiri sannan kuma ya kai makura wajen jarumta amma Allah ka bar iko a kansa in kashe shi. Ɗayan sai ya ce ya Allah maɗaukakin sarki ni ina roƙonka idan aka fita wannan yaƙin ka haɗa ni da wani jarumi daga cikin kafirai in kokowa da shi in yi faɗa da shi ya kashe ni na yi shahada sannan in na yi shahada ɗin ya yanke hanci na ya yanke kunne na. Abin da ya faɗa yake nan sai Allah ya amsa addu'a. Bayan da aka gama yaƙin aka zo ana neman wancan wanda ya yanke addu'a sai ba a gan shi ba. Ya ce wallahi ko ba na gan shi sai na je na gaggawar shi hancin shi an yanke kunnen shi a rataye an sa a wata igiya. Kwanne yaƙini ne shi abin da ya roƙi Allah kuma yana da yaƙinin haka Allah zai masa ce kuma haka ya samu kuma ya yi shahada. Saboda haka akwai abin da yake yaƙini ne ba kowa yake da yaƙini ba. Ɗaya mutum akwai mutane masu imani da yawa amma wanda yake da yaƙini da tabbaci wannan sai zaɓaɓɓun bayan Allah. Ta yanda duk abin da ya gani yana ganin haka ne bai kwanto a cikinsa. Imani ya ce wa huwa maqamul ihsan, wannan matakin duk wanda ya kai shi ya kai matakin da ake kira shi al-ihsan shi ne ƙwaƙwalwar darajar da mu'mini zai iya takawa. Dan musulunci mataki ne guda uku shi addini gaba ɗaya, akwai musulunci akwai imani akwai ihsan, wanda su ne tambayar da mala'ika Jibrilu ya yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo sai da ya tambaye shi menene musulunci. Ma'ana ya tambaye shi mataki-mataki ne bayan mutum ya zama musulmi. To in ya cika musulmi sai ya fara bin matakai na zama mumini, in ya zama mumini sai ya kai matakai na zama ihsan. Ihsan shi ne ƙurewa, shi ne an ta'budallaha ka'annaka tara, duk abin da za ka yi da Allah maɗaukakin sarki kana yin shi ne kamar Allah na ganinka. To kaga wannan ba kowa yake taka wannan darajar ba, daraja ce ta ihsan, daraja ce wacce take babba. To wannan yaƙini yake kai ban mumini ga samun wannan daraja. Ya ce wa kalli yuriduna biha amran akhar, wasu suna iya bada fassara mukashafa su ce wani abu ne daban ba wannan ba, amma wannan shine hakikanin mukashafa, ma'ana ka gaskata ayoyi kamar kana ganin su da idanka
sannan kuma ka samu tabbaci a lokacin da ka samu wasu abubuwa na kaddara Allah da suke tabbatar da wannan. To sai suna cewa ma ya rabu ahaduhum fi darajatin bainan nawmi wal yaqadha inda awaidi tajarrudi ruhi anil badan. Sai suna cewa mukashafa shine abin da mutum yake gani, wato tsakanin barci da farke, lokacin da rai yake barin jiki. Ma'ana kamar mukashafa kenan abin da ake nufi mutum yayi barci, yayi mafarki da wasu abubuwa. Ko kuma a'a, ba baccin ba ma, a farke mutum ya dinga hangen wasu abubuwa. Lallai Allah madaukakin sarki yana da iko, yakan nuna ma bayinsa wasu daga cikin bayinsa in ya zaba, ya nuna musu abin da bai nuna ma wasu ba. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kololuwan daraja yake cewa, wato inda kun san abin da na sani kuma kuna gani abin da nake gani, to Allah yana nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da sahabbai ba sa gani. Allah ya nuna masa aljanna, yana ganinta. Allah madaukakin sarki yana nuna masa in ya shiga sallah, duk wanda yake bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah, Allah yana nuna masa, yana ganin shi. Kaga sai dai ya tarba hankalinka biyu, ba bayan da kai ka ce kana kallon da ba kana kallon baya, kuma wannan baya kawo mishi rikitarwa a cikin sallarsa. Yanda yake sallah yana ganin waɗanda suke sallah a bayan shi ko suke shigowa. To wannan mukashafa ne, ƙurewan yayewa kenan, Allah yana yaye masa wani abu. Kuma idan nasa guda biyu ne kuma gaba suke kallo, amma kuma cikin yana kallon gaba, Allah yana mishi ikon ya kalli wasu abubuwa da ba wannan ba. Shi yasa mutum zai iya zuwa ta bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, in Allah ya yaye masa sai ya bayyana cewa wane shi. Wata rana lokacin da Salman bin Farisi kafin ya musulunta, yana da wata alama guda ɗaya da yake so ya gane a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ita ce alama ta abin da ake kira khatamun nubuwa, wato wani tambari ne na annabta. Zance mafi rinjaye a kai wani abu ne kamar tsoka wanda yake jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙasar kafadarsa ta dama. Abin yana nan kamar tsoka, ma'ana ya ɗan kumburo haka, yana da ja a jikinsa da wasu ƴan gashi kaɗan a jiki. Wannan alama ne na annabta, shi ne daga cikin alamomin da ya zo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a littattafan farko. To shi Salman ya yi addinin Kiristanci, ya yi addinin Yahudanci, ba inda ya sani ba, da aka daga cikin abin da ya karanta akwai wannan alama. Bayan ya ga alamomi guda biyu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya zama wannan alama ita kadai ta rage. To wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbansa, ya lulluɓe jikinsa, Salman da ya tashi yana so ya tabbatar da wannan, sai ya je ta bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya, sai ya koma ya tsaya ta bayansa. Ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya cire mayafinsa ya sake shi daga gangan, sai na ga abin. Ya ce ina gani, sai na zo na rungume shi na sumbace shi, na ce ashhadu an la ilaha illallah annaka rasulullah. To kaga me ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Salman yana so ya ga wannan abin? Allah ne ya yaye masa yake. Wannan mukashafa ne. Allah yana yaye ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa da zai, wanda kuma ba wanda zai iya ganin wannan abubuwa. Yana ganin abubuwa da yawa, kuma duk abin da yake gani din haka suke, haka suke. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake tona ramin nan na Ahzab da aka kewaye Madina da shi, lokacin da suke tono sun cimma wani dutse mai ƙarfi, suka tafa fata shi, sai aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ɗauki kwalba da ake fasa dutse da ita, da ya ɗauka ya fasa ya daki dutsen, dutsen sai da ya wani tsawa ya kamar mai iya wuta ta fita a jikinsa, sai ya yi kabbara, ya sake ɗauka ya fasa, ya sake yin wannan wutar ya yi wani kamar abu kamar mai iya ya fita, ya sake yin na uku, yana yin na uku sai dutsen ya dare gaba ta. Sai ba duk da ƙarfin da kuma sun kasa taɓa dutsen, sun buga sun buga ya ɗin komai, sai ya sake yin kabbara, sahabbai suka yi kabbara. Sai suka tambaye shi, me yasa ka yi kabbara? Ya ce lokacin da na buga na farko
wannan wutar da kuka gani ta fita wannan kyankyalin, yace Allah ya haska mun shi da naga katangun kasar ta rusa a gabana, mana Allah ya buɗe mun cewa sai musulunci ya kai wannan gari. Ya ga har gari har katangar za ta fada a hannun musulmi, to haka wannan mukashafa ne, Allah ne ya yi masa ya gani. Bugawa na biyu kuma ya ce haka nan ƙasar Romawa Allah maɗaukakin sarki ya ban cewa sai addinin musulunci ya kai ga wannan, sai da na ga har iyaka wannan wajen. Haka nan kuma Yaman, sai da Allah ya nuna mun cewa mulkin nan sai ya kai Yaman da wannan addini. Yau Yaman ba wanda yake kokwanton cewa ƙasar musulunci ya kai. To wannan abin da ya gani kuma ya ba shi abin labari shi ne ya kasance haka. Don haka waɗannan abubuwa su ne abubuwan da ake kira mukashafa. To wasu daga cikin bayan Allah yana musu irin wannan, shi yasa wasu suke fassarawa cewa abin nufi da mukashafa shi ne irin wannan abin da mutum yake gani. Cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu masu irin wannan, kamar sayyidina Umar radiyallahu anhu. Wata rana ya tura runduna a zamaninsa an tafi yaƙi, tafiya mai nisa. Wanda ya zama jagoran yaƙin shi ne ake kira shi Saliya, sunan sahabi ne. Umar yana tare da sahabban shi a Madina wata rana, sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana musu huduna, ko yana tare da su yana zance, sai suka je na cewa ya Sariya kan jabalin jabal, suka je na cewa ya Sariya dutse dutse. Shi da Umar bai gaya musu komai ba, sai da Sariya lokacin da ya dawo suka ci nasara. Yake cewa lokacin da suka shiga cikin wani hali mawuyaci a wajen yaƙi, shi ya ji kamar ana kiransa, ana cewa ya nufi wajen dutsen nan, ya nufi wajen dutsen nan. Kuma tun daga Madina ne Umar yake fada, wa ya ji yadda shi wannan mukashafa ne. Umar yake cewa Allah ya nuna masa da sahabban da kuma inda su, da haka ba wani abin hangen nesa ba ne, wani abu ne na Allah maɗaukakin sarki kyautarsa ce. An gane ko? Wannan Allah yana iya ba kowa daga cikin bayinsa. Amma akwai masu mukajaba ta ƙarya, wani zai ce ma ayya ga Allah, hannun mukajaba ƙarya ce, ba wani ne ganin Allah. Allah ya ce ma annabi Musa nan tara ni, don haka kai baka ba annabi Musa ba, da za ta ce ka da Allah da wani rido. Ai Allah la tudriku wal absar, babu wani idan da zai ga Allah. Ma'ana shamakin Allah da bayinsa wannan hasken, babu wani idan da zai ratsa shi, babu wani idan da ya kai ya ratsa wannan a wannan rayuwa ta duniya, babu shi. Haske ne ma Abdullahi dan Abbas yake cewa inda Allah zai cire wannan abun, wannan shamakin da yake tsakanin bayi da shi, da duk wani abu da hasken Allah ya kai gare shi, konewa zai, saboda ƙarfin wannan hasken. Saboda haka shi yasa da Allah ya yaye wannan abin lokacin da annabi Musa ya ce yana so ya ga Allah, da ya yaye shi dutsen da annabi Musa yake wajen shi bai zama gari, saboda ƙarfin hasken nan ya riga ya wuce duk wani abu da kake tunani. To amma lokacin da za a koma ranar tashin alƙiyama ba wannan gidan ba ne, wani gida ne gaba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma mu'minai al-bishr cewa za a samu mukashafa, Allah zai yaye musu, za ku ga ubangijin ku mahalicci kamar yadda kuke ganin wata. Yau muna 15 ko 16, to da Allah duk wanda ya fita yau sallar isha kan duk sanya ga wata, ko ya tara dukkan gidansu, in kun kai 30 a gidanku ku kalli wata, za ka ga wani zai tare na yadda wata ga wata, ko za a dinga kure kure. Ya ce to haka za ku ga Allah ranar tashi a kiyama kamar yadda kuke ganin wata, ma'ana za ku gan shi zai ga wani ne, za ku ga Allah maɗaukakin sarki. To ga wannan kashi ne, babu wani wanda zai ce shi zai ga Allah a duniyan nan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne sama da kowa, shi ma aka tambaye shi kaga Allah ya ce na ga haske, ma'ana haske na gani, hasken ya hana ni, ma'ana ban iya ratsawa na ga abin da ke bayan hasken nan ba. To wani sai zai ce ma shi ya ga Allah, ko ya ce ma yayi sahur a Madina, yayi buɗe baki a Baitul Maqdis, ko yayi sallar asham kuma a garin su. Waɗannan suna yaudaran mutane ne, ya ne ko?
wannan ba abin nan bane, da haka akwai mukashafa na gaskiya, ba wai kai zaka ce kana da mukashafa ba, Allah ne ke kuma duk wanda Allah ya mishi irin wannan bai fito ya alfahari da shi, har alfahari da shi. Umar radiyallahu anhu bai taba alfahari da wannan abun ba, kuma sau da yawa Umar sai ya hangi abu, har ma wanda suka san Umar radiyallahu anhu suna cewa yana wahala Umar radiyallahu anhu ya faɗi magana ba ta zama abin da ya faɗa haka ba, yana wahala sai Umar ya faɗa abin ya zama bai zama haka ba. Wannan zaɓi ne na Allah, zaɓi ne na Allah. To wannan shi ne wato wasu ke kiran shi mukashafa. Ya ce wa mana ashara ma'ahum ila gairi ha zaini faqad ghalaba wa lubbisa alayhi, duk wanda ya yi wani bayani koma bayan wannan akan abin da ya shafi mukashafa ya ce wannan kuskure ne. Don haka mukashafa ɗayan biyu ne, ko dai ma'ana idan ka ya buɗe in ka karanta ayoyi da hadisai ka dinga kawo abin kamar kana ganin shi. Kazu ba hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna ba mu labarin dujar zai zo ba, ko to idan mu'mini ne wanda yake da yaqini yana iya ganin cewa fa dujar din nan ga inda yazo ga yanda yake ga majiyansa ana gaya ma kana gani. Wani kuma zai ce ma fa duk wani abu na dujar ba gaskiya bane, kaga mawaƙan nan da suwaye da suwaye su ne dujar, wani haka zai gaya ka tabbata wannan ba shi da yaqini, wannan ba shi da yaqini. Ko kuma aka ce Annabi Isa zai dawo zai sauko, muni yana da yaqinin cewa hadisan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan Annabi Isa cewa gashi nan zai sauka daidai sallar asubahi ya dafa kafadin mala'iku guda biyu yana sauka. Annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa gashi shi zai dinga kyalkyali kamar mutumin da ya fito daga gidan wanka, domin Allah yana daga cikin bayin da Allah madaukakin sarki ya musu halitta mai kyau. To kaga duk wanda yanzu duk muni ne da kake gaya musu wannan tana gaya maka yana suranta yanda Annabi Isa yake, amma bai kokonto ba ya ce a wannan ne, wannan duka labari abinda zai faɗa ke ko ana labarin ya ajudu wa ma'ajud, wasu bayi daga cikin bayin Allah amma mabarnata kuma ɗan adam ne irin ma'ana dukkansu daga zuriyar Annabi Adam ne, ba wai wasu abu ba ne daban, su dai kawai tabi'arsu ba irin tabi'a ta ɗan adam ba ne, saboda ɓarnarsu suna da ɓarna, an suka zo suka fara ɓarna da zubar da jini ba ni iya faɗa da su, ɓarnarsu ta kai inda ta kai. Annabi Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da Annabi Isa zai zo daidai lokacin fitowar Ya'juj wa Ma'juj, za su kawo koke mutane zamanin ta cewa ko wasu maɓarnata sun shigo duniya, da haka ba za a yaƙe su ba. Annabi Isa zai gaya musu Allah ya ce ba za ni iya yaƙan Ya'juj wa Ma'juj, ba wanda zai iya yaƙan su. Da haka shi kansa Annabi Isa da mu'minai a wannan lokacin za su tsere ne su hau wani ƙololuwan dutse, nan ne kawai mafakarsu. To a lokacin da za su zo su ga duniya gaba ɗaya kaf ta ƙare suna ganin fesu, sai su ce to mun gana da mutanen duniya saura kuma masu sama, sai su cire kibiyoyinsu su fara harbawa sama. To Allah sai ya sa mala'iku su riƙe kibiyoyin, sai a dawo musu da shi kamar da alamun jini, sai su ce mun gana da mutanen sama ba saboda ɓarnarsu. To ka ga nuni ne yanzu yana jin wannan abu ne yake kawowa zai dinga suranta ga irin wannan lokaci, amma bai kokonta ya ce wannan wannan labaran ku daina gaya wa nasu, kaga wannan ba shi da yaƙi don bai gaskata ba, amma mu'mini kana gaya masa yana ganin wannan abu. Shi yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake ba su labarin dawowar dujjal, da yake gaya musu cewa dujjal zai zo, kuma dujjal zai yi kwana 40 ne a duniya, duk wannan hadisai na dujjal da wannan abubuwan da ake faɗa da tarihinsa wanda in yanzu zai kasance kwana 40 kacal zai a duniya da zuwan shi da mutuwarsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai yi kwana ɗaya, kwana ɗayan farko da zai yi sai an shekara rana ba ta faɗi ba, idan rana ta fito sai an shekara ranar nan ba ta faɗi ba, sai bayan shekara ɗaya yanzu da muna a kai shekara ɗaya ba tun daga Muharram har zuwa Zulhijja, to sai lokacin rana za ta faɗi, ranar kwanan shi na farko a duniya kenan. Kwanan shi na biyu da zai biyu wannan zai yi kamar tsawon wata ɗaya kafin rana ta faɗi, kwanan shi na uku zai yi kamar tsawon sati ɗaya, kaga kwana uku saura kwana nawa 40 saura 37, to sauran kwana 37 manzo Allah yake su ne irin kwanakin to sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam saboda duk abin da ya gaya musu din suna gani kuma suna gaskata tashi me suka ce ni suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamu yi da sallah a lokacin kada yanda suke nuna muhimmancin abin da ya dame su ba su sai ya zamu yi da kasuwannin mu ba amma Allah kullum ya yi ne zai ce akwai tashi a hankali to suka ce ya zamu yi da sallolin a wannan lokacin ma'ana in sun kai wannan lokacin kuma ba su kai lokacin ba mu ba mu sai ko za mu kai lokacin ko ba za mu kai ba kine yana canza ba ya ce sallar ku ku dinga kimanta ta ma'ana a wannan tsayin da za a yi na tsawon shekara ɗaya sai ku dinga kimanta a kowane kafin a kowane ini ai yana da awa 24 ne to duk awa 24 misali sai ku dinga cire mishi lokacin sallah ba ka da aka yi da cewa rana za ta faɗi in aka yi awa kaza lokacin asuba an saba yin kaza ne tsakaninta da azahar awa kaza ne da lokacin ya yi azahar tsakaninta da la'asar awa kaza ne ku yi tsakaninta da magariba awa kaza ne ku yi tsakaninta da isha awa kaza ne ku yi tsakanin isha da alfajir awa kaza ne ranar da ta faɗi ba haka za ku yi a cikin rana yace haka ya kamata ku to gashi su da suke da yakinin wannan abin ba su kai tambaya Allah bai kawo su ga wannan ba kuma abin zai don maza Allah sallallahu alaihi wasallam huwa sadiqul maqdur shine mai gaskiya abin gaskatawa kuma la yantiqu anil hawa duk abin da zai faɗa baya faɗan abin da yake wai na ra'ayi ko kuma a sashe in huwa illa wahyun yuha wahayi ne Allah yake masa sai sa duk abin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka yake ba ne kokonto a cikinsa sai wanda yake tabbata Allah ya tsare haka duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana faruwa ne kamar yadda ya faɗe shi ya ba da labarin alamomin tashi an kiyama ai za a yi gine-gine dogaye babu su yanzu akwai su ya ba da labarin cewa mutanen da ba a dauke su komai ba ba kowa ba makiyaya ne a cikin ma'ana dazuka suke suna kiwon awaki ne ba takalmi ba tufafi ba gidaje su za su fi kowa kuɗi yanzu a yake kasashen laraba kuɗi su ne makiyaya ne su suke kiwon dabbobi an za mutum ya ka dabbobinsa sai ya bukkarsa kaima ce bukkar tashi guda ɗaya ba a nan ɗakin shi yake a nan ɗakin iyalin shi yake a nan yara shi duk a cikin bukka guda ɗaya yau in ka shiga ƙasar Dubai ko ka shiga Bahrain ko ka shiga Kuwait ya kake ganin su ma'ana duk inda ma'ana arziki ya kai ya kai musu in wani abu da ake magana ne na arziki to ina ganin sai dai a je a nema a nan inda har su magan da ake ganin masu duniya can suka tattai kuma wannan duk alamomi ne na tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alkiyama ba za ta tashi ba sai wani arziki na dutse dutse ne zai fito na zinari a ƙasar Yaman a ƙarƙashin ruwa za a koma a tattare a wajen a je a yi tafasakansa za a yi tafasakansa kowa yana ganin cewa shi ne wanda zai ci gajiyar wannan abin haka za a yi ta kashe-kashe a ƙarshe ba wanda zai gajiyar wannan abin za a yi ta kashe-kashe ne kawai wannan abin zai faruwa ne kafin tashin alkiyama da haka kaga duk wannan abin da kake gani ma'ana ana karkata zuwa ga wannan duk wannan wajen za a karkata zuwa gare shi dan a wannan yanki za a yi tashi a kiyama cikin harifa shi yasa kamar yanda na faɗa mumin yana da yaƙinin wannan abu ardul mahshar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa tana tsakanin yankin ƙasar Sham ne da Iraq Sham ita ce Siriya da Lebanon da waye a nan za a yi tashi a kiyama duk da yake ba san wannan ƙasar ba dan Allah ya ce wa matubaddalul ardu ghayral ardi wa kamawat ranar da za a canja ƙasa ba wannan ƙasar ba kuma za a naɗe sammai Allah zai nannaɗe sama guda bakwai ɗin nan kamar yanda ake nannaɗe takarda haka Allah zai nannaɗe su yawma naqwi sama'a haka Allah ya ce ranar da za mu naɗe sama ka ƙayyi sijilli lil kutub kamar yanda ake nannaɗe littafi haka za a nannaɗe sammai shi kenan a nannaɗe su kuma Allah ya danƙe su da hannunsa laisa ka mithli min shay haka nan kuma za a nan da kasa gaba daya a canja ta za ta wata kasa ce daban da ba wannan ba za a kauda wata za a kauda rana za a kauda taurari babu komai ba abin da zai rage idan sama'un shaqqat wa idan kawakibun tatarat
إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاب عطلت بك إذا كاونا أبو ذن كلا كلام كاينة رانا درانا ذاتا حتى تجيد شيء إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت رانا دتوراني بك ذات إنكي ستاج بابس وإذا الجبال سيرت شيء تزمن توك الإن المنفوس duwa kuma su dinga tashi suna yawo kamar yadda girgije yake yawo sama za su tafi babu ba abin da zai rage to kaga wannan shine abin da ake magana akan yaqini a gaya ma kada aya ta zo ta dinga gaya ma abu ka dinga kawo abin tamkar yana faruwa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su zo su dinga bayanin abu daki daki ka dinga suranta idan ka ga abin yanda yake faruwa wannan shike kara ma mutum karfin imani wannan shine lokacin da in ka shiga sallah kana sallah ba ka so ka fita domin abubuwan da ka dinga karantawa za ka fita daga cikin wannan duniya mai kwata-kwata za ka koma wani lissafi ne daban yanzu kana karanta lokacin da aka yi istira'i da manzon Allah ya zanna ma da mi'raji kamar suratul najm idan kana karantawa abubuwan da ya gani a sama kama daga mala'ika jibril da aljanna da sidratul muntaha da abubuwan da ya gani abubuwa ne na ban mamaki so in kana karanta irin waɗannan ayoyin za ka fita daga duk wani tunani ma na duk ba ka tunanin wai kasuwarka ko gidanka ko wani abu daban kake ka shiga wani abu shi yasa ita sallah ita ce kusan wato gonar waɗanda suke bayin Allah yanda za ka shigi gonarka ka tsinci abin da kake so ka sha ruwan da kake so mai daɗi ka zauna a inuwar da kake so ka dinga kallon abubuwa to haka su suke ganin sallah shi yasa ba abin da ya fi musu sallah daɗi yanzu karshen zamani kuma ba haka ba ne ba abin da aka fi tsere ma irin sallah mutane suna tsere ma sallah sallah farka zuwa ne tsakaninka da Allah kana zantawa ne kana shiga wani kusanci ne tsakaninka da Allah saboda haka shi yasa ake so mutum ya kyautata sallarsa sallar nan in ta kyautata to ba za a binciki wani abu bayan ka wanda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kuma za ta kyautata ne da ire-iren waɗannan abubuwan da suke gyara ta da haka idan sallah ta kyautata to ba za a bincike ta cewa ga karka ta yi ko da ta yi ba sallah ta riga ta shiga gaba yanzu dan rokar ta yi yanka ka da biyan abu zai tambaye ka wani abu kawai ka wuce amma yana hango ka da ta fara kamata ne sai fara ma haka ka yi gefe laka da kaji ranar tashi a kiyama sallar ta nan na abu charabi charabi da su tafi a jeka a gefe amma da ka zo sallar ta da komai da duk dorinka tana da lambar ka sabuwa ko miran ta gidan dinka ba a fashe ba tana da tsar miro tana da komai to ba ka da mazo a ce ka wuce da ko ka mutum ne a bayan motar ka rashin ciwo zai bincike ka ba da haka sallar ta da abubuwan koya suke za a wutar da kai in dai sallar ta kyautata da aka mu kyautata sallah kuma za mu kyautata sallah ne wallahi cikin kyautata duk abin da yake da alaka da ita tun daga tsarki har zuwa karatunta har zuwa nutsuwa har zuwa ruku'u har zuwa sujjada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya shiga sallah kai ba ta ce sallah za ta kare ba ta sabon yake cewa in ya fara sallah ba ta ce sallah za ta kare ba ba ta zamanin za ta kare kuma a haka suke bin shi su ji daɗin sallarsa ai ko kai kanka yanzu kana salla a masallacin garinku duk wanda Allah ya kai ka ka je kai salla a haramin Makka ko Madina ilimin nan yana fara karatun fatiha ba ka ji zuciya ta ba irin ta garinku ba saboda bai saboda yanayin da yake na zubin karatun da yanayin wajen ma shi kanshi wani yana ƙara ma mutum wani kusanci da Allah domin wajen a nan aka saukar da alkur'ani ko a nan aka saukar da alkur'ani to kaji inda aka saukar da alkur'ani wallahi kar ka so ka ji kana sallar asuba a wannan wajen gaba ɗaya tunaninka zai canja ba abin da za ka dinga tunani ba sallar ba har a idan to ka ga tashi gaba yan limami ga abin ka yi abin nan ya riga ya yi fatiha ga abin ka ce wani abu ya dago daga ruku'u kafin ka gama talbiyyu ya dago daga sujjada a sallar a gurguje kamar ba a so a yi sallar ne ita ce tsiran ba abin da ya wuce ta ita ce ginshikin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita yake karfafawa saboda haka mu kiyaye akan ta duk wanda ya kiyaye akan ta wallahi rayuwar shi za ta farkaka
kuma tana hani akan miyagun abubuwa, da aka duk yanda za ka yi ka yi kokari ka ga cewa sallar ka ta kyautata. Kuma ba ta yi kyau ba, to komai ba zai yi kyau ba. Duk wanda sallar shi ta yi kyau kuma komai nashi zai kyautata. Dan haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin, Allah madaukakin sarki kuma ya ƙara mana imani, Allah madaukakin sarki kuma muke roƙo ya yafe mana kurakuranmu, Allah madaukakin sarki ya ƙara tsare mana wannan ƙasa tamu. Waɗannan abubuwa na tashe-tashen hankula da aka yi ta fama da su, mun san cewa ba wanda ya maganin su sai Allah, kuma dama shi muka roƙa, kuma dama shi ne abinda muka yi ta jan hankali da kiran mutane a kai a yi ta addu'a. Wallahi ba abinda ya fi ƙarfin addu'a. Duk wani ƙulli da za a yi wani tashin hankali a kawo wani rikici ko wani ruɗani, wallahi in kuka riƙe addu'a kuka tsarkake tsakaninku da Allah, to ba abinda zai same ku. Yanzu duk wannan tashe-tashen hankulan me ya samu ƙasashen musulmi, musamman yankunan arewa, babu wani abu da tashin hankali. Ko da akwai tashin hankali nan, ka kwatanta shi da na can ba ɗaya ba ne. Ko da yanayi an yi an gama ba kuma me ya kai mu ga wannan, wallahi addu'ar da aka rufe da imani da Allah. Ko mu san cewa duk wanda yake nufinka da mummunan abu, eh dan adam ne yana iya fin ƙarfinka da wannan, amma bai fi ƙarfin Allah ba. Da haka ka maida al'amarinka zuwa ga Allah. Ai zaunan ba ta ƙare ba, ai har yanzu akwai birbishi, akwai abin da ake so a cimma. To kar mu ga cewa wannan abin ya tsaya a haka kuma mu sakantance. Wallahi mu ci gaba da addu'a, kuma mu ci gaba da kiyayewa, kuma mu ci gaba da shiri da tanadi. Ma'anar shiri da tanadi, mu dinga shirin ko ta kwana, mu dinga shirin ko ta kwana. Wani abin ba sai an fasa shi ba. Shirin ko ta kwana ma'ana ko da za ta kai ta kai ta kai ta kuri a ce a rabu, to mu dinga shirin menene bayan an rabu. To malam, in ka rabu ma da inda kai za ka zama kai musulmi ne, ma'ana za ka yi bautan Allahn kai, dama da ba a raba ta ba ne. Lokacin da ake gudanar da tsarin na shari'ar musulunci a yankunan arewa, ai ko da Bature ya zo ya gane cewa wannan yankin ai ya fi tsari fiye da kowane yanki, saboda akwai shugabanci, akwai sarakuna, akwai limamai, akwai alƙalai, akwai kotuna, babu abin da ba su samu ba. Abin da ba su samu ba kawai shi ne irin tsarin na ɓarna. Da aka sai aka yi ƙoƙari a shigo da wannan tsarin ɓarnan, kuma dama duk sanda wannan tsarin ya shigo sai ya gurɓa, sai ya taɓa addini. Wannan shi ya sa ta zama gabata musamman a ƙasar nan a wannan lokaci, sun yi ta fito na fito da ire-iren wannan tsarin, sun ƙiyarda da shi. Wallahi sai da suka tsaya suka jajirce, sun taɓa kotunansu na musulunci. Yanzu yau ba ta ce za ta yi kotun shari'a a ce ba ta isa ba. A ƙarshen lokacin ai ba haka ba ne. Saboda haka mu zauna da shirin ko ta kwana. Kar ka dogara akan wani, ka dogara akan Allah, kuma ka nema a wajen Allah, kuma ka tashi ka nema abin da za ka tara mutuncinka. Yau duk in ɗan adam ya gane cewa a gare shi ka dogara, wallahi ya gana da kai. Ya gana da kai. In sun dogara kuna ganin cewa a kansu muka dogara. Yau ana ganin cewa wai a mai aka dogara a ƙasar nan, mai aikin banza, ƙasashe ne ba su da mai. Akwai ƙasashen da ba su da mai a duniya, wallahi sun fi wanda suke da mai yawa. Wanda ba tattalin arzikinsu kwata-kwata ba a shi ba ne, sun ci gaba kuma su gaba. Wallahi abin da muke da shi da abin da Allah ya bamu, idan za mu koma mu kyautata, mu gyara, mu tsare kanmu, wallahi za mu samu nasara. Sai an zo an bi mu an neme mu. Wallahi sai an neme mu. Da haka wannan kiraye-kiraye da ake yi, yau a kullo wannan, gobe a kullo wancan, har a ɗauko wasu sojojin haya, a ɗauko wata mace ta sa hijabi da niƙabi tana fitowa tana abin nan, ma'ana ita dai ba musulmi take wakilta ba, ita ma ta sani. Sun da yanzu tsinuwar da la'antar da aka mata ta fara kama ta, ta fara cewa ita ma wannan abin bai kamata ana mata wanka abin nan, sai ita da kai kanta da wannan ai, ai mutum yake ja mata kanta bala'i. Wata mata ce musulma mumina ta ƙwarai za ta shiga cikin irin wannan, mumina wacce take musulma. Saboda haka ɓarna ce bayan ɓarna. Don haka mu ci gaba da tsare mutuncinmu, mu ci gaba da addu'o'inmu, kuma mu riƙe addinin, domin duk wannan kaikawo da kuke gani ana yi, wallahi ba a kan ko bane, a kan addini, kuma a kan ita sallar nan ne da kuke gani muna da karba ba a kanta. yawa abinda ake so a raba musulmi da shi in ba sallah. Wai da mutum har ya ce a ka daina aske jin duk ƙarshe abin da zai ce ma ka daina sallah. Wannan shine kawai. Ba ka gani ko wata ma'aikata ta jin ka dan samu wani jefe da ke sallah ya kasa mai takalaka. Sai ai nan ba wajen sallah ba ne. Eh? Ake ma ai nan ba a sallah. Kuma kana musulmi ba kana da ƴancin kai sallah. An san kuma so biyar kake sallah ka ba dauke ga aiki a ma'aikata. An san so biyar kake sallah. Da za ka fita ka je sallah ka dawo ya ce baka nemi izini ba. Ko ka saba ka'idar aiki. To amma muna kasan mu ta yankin mu na musulmi ba ko wanda yake ga mana haka. Ba ma da lokacin sallah ya ce mu dakatar mu je ko mai mu ajiye ko mu je mu sallah mu ba mu ci gaba. Dan mu imani. To amma ka hadu da wajen gurbatattu. Ba karma ba kenan. Dan haka lallai mu kula. Kuma muna daɗa ƙarfafawa kada kowa mutumin da yake musulmi ya yarda a yi amfani da shi shiga cikin irin wannan tashe-tashen hankula. Za a yi amfani da kai ne kawai a cimma wasu manufofi. Kai din an riga an gama da kai wata manufa ce daban ake nemanta. Don haka lallai al'ummar musulmi ya kamata mu tattara mu dawo da hankalinmu waje ɗaya. Wallahi buƙatar da ake da ita a wajen musulmi ta fi buƙatar musamman musulmin Najeriya ta fi buƙatar da wanda ba musulmi ba ake nema a wajen shi. Yanzu duk kai tsawa da ake yi a rayuwar nan akan menene akan abin da za a ci. Wa yake da abinci a ƙasar nan? Musulmi ne yake da abinci. Duk wani abu da za a yi na noma na yana ake a ƙasar musulmi ake. Don haka dole sai an nema ka. Ko ana ko an yi kowa sai an nema ka. Saboda haka muna da Allah maɗaukakin sarki ya mana baiwa amma ba mu santa ba. Ba mu santa ba. Malam filaye ga su nan iyaka ganin ka sai ka wuce kai ta ganin daji ba a komai a cikinsa. Mutum ya yanka ya je ya sa abin nan ko da abin da za ka ce da kai da iyalanka ka noma wallahi ka taimaki al'umma. Kai da iyalanka kawai abin da za ka ci ka noma ai ka tara wani abu. Ba ma ce sai ka yi wanda ma za ka je kai kasuwa ba. Ka yi abin da kai za ka ci da kai da iyalanka. Ka yi taimako ga al'umma. Amma mun yi watsi da irin wannan abubuwa. Sai yana so sai za shi bayro da takarda shi ke nan da zamun kuɗaɗe suna shigowa. Ko da daɗi ko ba daɗi ko ta halal ko ta haram. To lallai ya kamata mu kiyaye addu'o'i da aka yi kuma a ci gaba da yin su. Kuma kada ku dogara cewa wai malamai ne kawai suke addu'a. Kowa da kowa a cikin mu wallahi haƙƙinsa ne ya addu'a. Ana azumin Litinin da Alhamis ba buƙatar ka da kasuwarka kawai ya kamata ka ma ba. Ka yi ma al'ummarka. Kai wa ƙasarka kai wa shugabanninka. Kuma wallahi ba za a gane cewa shugaba musulmi yana da amfani ba sai ran da wanda ba musulmin da ya zo. Musamman a ƙasar nan. Ba ka gane amfanin naka wallahi sai ran da baya. Ran da baya na ranar ne za ka dinga cizo kana yi cizo yatsa kana cewa ina ma da ban yi kaza ba. Da haka shugabanninmu na musulmi wallahi kada tsinuwa ta dinga shiga tsakaninmu da su. Tsakaninmu da su nasiha, tsakaninmu da su addu'a ta alkhairi, tsakaninmu da su fata na alkhairi. In ka san da za ka iya wannan ba ka mai kanka. Idan muka tsare waɗannan abubuwan wallahi za mu samu mafita za mu samu tsira. Amma yau sai ka ga musulmi ya fi tsine ma musulmi da yanzu yanda yake tsine ma kafiri. Fiye da yanda yake zalim kafiri. Gabar da kake tsakanin wani musulmi da musulmi ta fi tsakanin gabar musulmi da kafiri. Da kai a za mu ci gaba. Kuma wallahi dukka da musulmi Allah maɗaukakin sarki ya ɗauko shi ya ɗaura shi a san mu shugabanci. Wallahi ba iyayenmu ba ne ba da babanmu ba ne. Wannan mahimmiyar hama ce ta Allah da kuma ƙauna da yake da mu. Allah yake ɗauko wani daga cikinmu ya saka shi. Ai an ga misalai a baya. Kowa ya sani. Kowa ya sani a baya. Saboda haka lallai mu kula. Mu zamanto masu kulawa. Jiya karatu da muka yi akwai maganar albarka wallahi in Allah ya sa ma albarka a cikin abin da bai taka karaya karya ba to sai ka kulle karin kayan abubuwa samun kwanciyar hankali da nutsuwa. Yanzu mutumin da yake da keke Allah ya sa mishi albarka a kekensa wallahi ya fi mutum mai mota mai tsada kwanciyar hankali. Dan yana da keken shi zai jiwa kwanta ya yi baccin shi ba a barbaran komai mai babban mota duk inda aka mota shi yayin tunanin cewa ko ya zo lauka ne. Ko kuma duk inda ya wuce a ce wani ne kuɗi ne. Ƙaramin da take da shi Allah ya sa ma albarka wallahi ya fi babba da bayi da albarka. da aka roƙi wannan albarkar Allah madaukakin sarki sai ya sai kawo mana mafita Allah madaukakin sarki ya kasance tare da ya taimake mu da taimakonsa kuma ya tsare mana shugabannin kuma Allah madaukakin sarki muke tsoro muke roƙo kada ya kama mu da laifin waɗanda suke wawaye daga cikin mu kuma Allah madaukakin sarki muke tsoro kada ya daura mana shugabanni da ba za su zama to masu tausayin mu masu rashin adalci a kan mu ba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara amintar da mu wannan yankin namu Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya shugabannin mu ta kowane ɓangare ko ɓangare na addini ko ɓangare na siyasa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mana su Allah ya gyara mana su wannan shine kawai abin da ya kamata mu dinga yawaitawa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه